This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma shirin labaran duniya Zababin shugaban kasar Amurka Donald Trump ya mayar da gudanar da bikin rantsar da shi zuwa cikin ginin majalisar dokokin Amurka ranar Litinin sakamakon tsananin sanyi da ake tsarin za a yi a ranar ana tsarin a ranar rantsarwar yanayin sanyi a babban birnin Amurka zai yi kasa zuwa awon digiri 11 kasa da sifili wato minus 11 a ma'aunin Celsius yanzu kuma ake tsarin sanyi zai tsananta sosai tare da sanyin iskar da ke kadawa yanayin sanyin na nufin a bikin rantsar da Trump ana tsarin za a yi sanyi mafi tsanani a cikin shekaru 40 a cewar masu hasashen yanayi ya zama wajibi a gare ni in kare al'ummar kasarmu amma kafin nan za mu yi nazarin bikin rantsarwar kansa hasashen yanayi a Washington DC tare da yanayin iska na iya tsananta fiye da yadda aka taba gani ba na son ganin mutane sun ji rauni ta kowace hanya in ji Trump a wani sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na Truth Social bikin rantsar da shugaba Ronald Reagan karo na biyu a shekara ta 1985 shine na karshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban kasa a cikin daki Trump ya faɗa a cikin sakon nasa cewa ya ba da umarni a gabatar da jawabin bude taron baya ga addu'o'i da sauran jawabai da za a gabatar a cikin babban dakin taron majalisar dokokin Amurka tare da shigar da manyan baki a cikin ginin majalisar na US Capitol wani tsohon manazarci na hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ya amsa laifin da ake tuhumar sa a jiya Juma'a a wata kotun tarayya ta Amurka da ke Virginia cewa da gangan ya rike tare da yaɗa bayanan sirri kan shirin Isra'ila na kaiwa Iran hari yana fuskantar hukuncin daure shekaru 10 a gidan yari kan kowane daya daga cikin tuhume-tuhume biyu na rikewa da kuma yaɗa bayanan sirrin da suka shafi tsaron ƙasa an wallafa bayanan sirrin ne a dandalin sada zumunta na Telegram Asif William Rahman mai shekaru 34 daga Vienna ta jihar Virginia ya yi aiki da hukumar leƙen asirin tun daga shekara ta 2016 kuma yana da babbar tantancewa ta tsaro masu gabatar da ƙara sun ce Rahman ya sauke tare da wallafa wasu takardu na sirri a wurin aiki ba bisa ka'ida ba sannan ya ɗauki takardun zuwa gida inda ya sauya wasu bayanai domin ɓoye tushen su kafin ya yaɗa su Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Rantsarwa ta Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wanda zai dakatar da yakin da aka kwashe tsawon watanni 15 ana yi da Hamas. Gwamnati ta sanar da yarjejeniyar ne da misalin karfe 1 na safe a gogon birnin Kudus. Bayan taron majalisar ministoci na sama da sa'o'i 6 da kuma bayan majalisar tsaro ta bada shawarar amincewa da yarjejeniyar babban taron na daukacin majalisar ministocin ya gudana salon alun a ranar asabar ta yahudawa wadda ke farawa da faduwar ranar juma'a bisa al'ada gwamnati kan dakatar da duk wani aiki a ranar asabar din har sai dai a lokuta na gaggawa kuwa lamuran da suka shafi rai da mutuwa wanda ke nuna muhimmancin yarjejeniyar tsagaita wutar zai soma aiki ne a gobe Lahadi kuma zai kumshi tsawon makonni 3 na tsagaita yaki tare da sako wasu Isra'ilawa da dama da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan Falastinawa da ke fursuna wani harin jirgin sama mara matuki na Ukraine a yammacin jiya Juma'a ya kunna wuta a wani yankin masana'antu da ke gundumar Kaluga ta kasar Rasha mai tazarar kilomita 170 daga kan iyakar kasashen gwamnan yankin Vladislav Shavsha ya wallafa a shafin sadarwa na Telegram cewa sakamakon harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a Lyudinovo gobara ta tashi a yankin masana'antu kamfanin dillacin labaran Faransa ya ruwaito cewa wasu hotunan bidiyo da ba tantance da su ba a shafukan sada zumunta na Rasha da ba na hukuma ba sun nuna abin da suka kira harin da aka kai kan wata ma'ajiyar mai wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 14 a birnin Kryvyi dake kudancin Ukraine a jiya Juma'a inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin sa yau da kullum a safiyar jiya Juma'a Zelensky wanda aka haife shi a Kryvyi yayi Allah wadai da harin da aka kai a sakon Telegram yana mai cewa ko ne irin wannan harin ta'addanci wani abin tunatarwa ne na wannan muke fama da shi Russia ba za ta dakata kashin kanta ba za a iya dakatar da ita ne kawai ta hanyar matsin lamba ta haɗin gwiwa
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
a yau a sabar ta uku kenan ake ciki layar sanyin da a shekara ta 2025
ya sabo shekara
a sabar ta uku
eh to ya muka iya malama Grace an shigo a sabar ta uku kan
Allah mai iko Allah mai iko
gaskiya
to Allah ya shige mana gaba
to
yau din nan ni na san mana idan ma na tambaye ka abin da ya daukar maka hankali
a baka ne zuwa da mota baka paket din mota hasali ma ba ko ina ma zaka ratsa ba tare da
to kafan ma ai sai kafan ma tukunna inda za ta kai ka kafin inda zaka kewa ya ka je zaka shiga kai abin nan ai sai kai da gaske
malama Grace na fito jirgin kasa na shigo daga inda nake dan tafiya ta ninki 5 zuwa 10 ta kawo ni office amma in gaya nake sai da na dillo ni gari na hangen office amma ina dole sai ka dillo gunan ka shiga wannan kofa ta waya nan na an dan buka
haka
kai wato naga tsari ni ba taba magana irin ta ba ta yadda gubun dubatar jama'a da za su taru kowanne ne yadda kika san ruwa ne ko kai masa hanya kai masa hanya kai 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 za karkata shi da dai to an riga an karkata saboda haka wai maganan ma wai a samu wani cinkoso su musu ko kuma a'a wani ya shiga wanda ba a san da shi
ta so ba
bai domin ta so ba
to waka daga tashar jirgi ka riga ka san kofar da zaka yi bisa ga katin ka ka san katin ka nan kofa ce ya kamata ka shiga wace ce ya kamata ka fita
to sannan malama Grace ai ina ganin ba wannan ne karon farko da muka ga rantsar da shugaba ba amma dai wato biyu bayan abubuwan da suke faruwa waɗanda kin san sunan ba irin kamar sauran kasashen mu ne na yar Africa ba wato abinda ake cewa ba su daukar things for granted mana wato ba za su taba yin saku-saku da kuma menene ba wato duk da hasashe suke yi to zaki ga shi kullalle hasashe
ne wannan abin da ya faru makaranta ce ne yadda za a ci
yawa 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 yanzu alal misali malama Grace yanzu abin da ake ciki yanzu kin ji ko a cikin wannan makon a ce sojoji sun koma yin kuskure wurin yaki da yan ta'adda kokarin da suke yi na ganin sun samar da tsaro amma su bisa kuskure sun koma jefa makami ga mutanen da basu jiwa basu gani ba to ke ga irin wannan babban misali ne wannan in aka yi shi sau daya to ina tabbatar miki wato matakan da za a dauka za su kai dubu domin ganin cewa ba a maimaita
haka
ba a maimaita
dan haka
na'am
haka ai to da san yana maganar zabe kenan ai zan baka wanda abuna ana shirin maganan rantsar da shugaban kasa kenan mu kuma anan ana rantsar da shugaban kasa wadansu kuma suna ta ritaya a ma'aikatan gwamnati ba wadanda shekarun su ya kai na ritaya to yau an yi a ranan yau ba ba sabar ba ran Laraba dai da cikin shugabannin wannan tasha wadda ta shafi shekaru 45 tana aiki a nan mutane waɗanda na san masu sauraro za su sha jin sunanta waɗansu sun sha ganinta ta ga ce mata a kilitu ta daɗe tana ta shekara dai 45 a nan lokacin da za
a yi san ta ma taɓa zama shugabar muryar Amurka gaba ɗaya ta riƙon kwariya ko
eh haka
yawa
mukamai dai mukamai da yawa da yawa ta rike su kafin ta kai har mataimakiyar shugaban bi cikakken iko gaba daya ta wannan gidan kafin ta kai ga ritaya to ka san nana ritaya na sanyin na aka yi dan yan
makulashi da liyafa ba
to kuma akan gayyaci kowa da kowa shikenan a wurin meeting tunda ana aiko da email ne sai Sarfili ya printin takardar ya kawo da ita meeting ana ma baban tsiya ana ce kai ba ka karanta
email
shi nan an gayyaci mutane a je a ci na banza kai ba ka baba yake an ci ya zo shi ka fa shi ba zai ba san sai shi na ana gaba meeting Sarfili su Maria su suka tafi na fita da Juli za mu je ganin yadda ake shirye-shiryen wuraren rantsar da shugaban kasa sai ga su Sarfili sai yana ce min anti kina jin wannan magana wannan haka ake fati suna son ai fati su zo su ga Afirka ya ce ya gani daga wani ganye
da dan lemu dan biskit haka
wani karan hadda wani tugan dai dan karamin tugan dai Bayana mama papa ta ce kai mu ka je ka zauna nan gadi gaba sai zo yana wuri kun da yana ce haka bati su ga bati bana
to
eh na ko da abin da ya dabe shi
ta kware da gaskiya ai malama Grace kin san ma abin da nake shawara
eh
ni ma ina son ku tawo ku ne patin nan saboda malama Grace na doshi ko kusan ke san yau shekaru na kusan na doshi rabin dari ba rabin dari malama Grace
ashe
saboda haka ce
kai ka ce mu ne mu
kai dari ba aka ce malama Grace to
ai ka riga ka faɗa mu takardar gayyata mun riga mun same ta sabili da shi zami ya kamata
ya kamata
zan ga mu
na tsufa da yawa ya kamata in ji mu ta haka
wanga uban amarya ya tsufa
gaskiya
wanga uban amarya shekaru sun dara
to malama gari dari ba aka cira malama gari dari ba na dushi rabi
za ta daula kenan wai daula ta yi cika shekara 35 ta aka kawo wani babban balo aka yi ta abin nan dai aka cire wuri aka rigi sai aka zo a bari wanda ce to Allah ya sa Allah ya sa
Kauren na muda da fatar an tashi lafiya.
To amin sun ma'anin malama Greta bari kuma mu nufi jihar Plateau Nigeria da zamu fitar da sakon gaisuwar Abari Yobe ke ta fata alheri zuwa ga Aliyu Auta kafinta Yalwa Gende Akwati Barkin Lada jihar Plateau da Sani mai lange-lange a wuri da Yahuza Abubakar Bura Gwandu da Isa Lawal magajin garin Girgin da Usaini Tsangwace Karasuwa da Alhaji Haruna Bibi Wayatar Masuwa da Ado Salati Goma ga Nabiru Jau da Malami Kurra garin Sarkin Noma da Ayuba Ita garin Sarkin Noma da kuma Sani mai aikin wutar lantarki Gende Akwati da Hattaji mai kwamfuta mai yama da Abban Yusuf Basa da Ishaya Lumu dan masanin Limoro da Ibrahim Salisu Dan Kaduna sai Salisu mai shinkafa Song da kuma Bashir Tela Lafiyan Bari Bari a ƙarshe da Musa na Cali Mahangi jihar Katsina da fatan dukkan su za su yi ƙarshen mako lafiya.
Matashin mawaki Jallatu ya bakunci wannan shirin ga hirarsa da wakilinmu Duka Yabaja.
To sunana Jibril Muhammad wanda aka fi sani da Jallatu.
To wannan suna Jallatu sunar family din ko kuma sunan gayu ne?
A'a, sunan kauyen mu ne dake karamar hukumar Bakorin jihar Katsina.
To masha Allah. To Malam Jibril ga ka a cikin harkar waka din.
Gaskiya.
Me za wa ra'ayin ka kaga waka shi ne
fita a gari ka? Gaskiya ni dan marasa karfi ne, dace ba mu da karfi a gidanmu. To farko ne shi ne dai na lura da cewa wannan gidan da wancan gidan akwai bambanci. To ya zan yi in gwada wa duniya waɗannan marasa ƙarfin suna cikin buƙatar agaji ko daga wasu mutane ba dole sai ne su tagumi su ce Allah kawo ba.
Haka.
Da yadda na je ana fatan Allah ya kawo da ni.
To sai ka ga waƙar shi ne mafita a gare ka. To daga sanda ka zaɓi harkar waƙa wani irin matakai ka bi domin ka cimma muradinka?
Matakan da na bi saboda babu da abin da yake taka mana burki kamar irin in za a fara son ka ya kamata a fara son ka a gida. In za a fara kinka to bai kamata a fara kinka a gida ba. To amma dai gaskiya shi muka dan fuskanta saboda mu kasancewa za ka garce ƴaƴan malamai to me yasa za ka zo neman ga waƙar sana'ar ƴan wutar da su ka zan tsara su. To nan muka dan fuskanta.
To ta yaya aka yi ka jawo ra'ayin su har suka ga cewa su ba ka dama ka fara wannan harka ta waƙa duba da cewa ka fito gidan malam ta ne?
Yawwa, shi farko shi mahaifina Allah ya kadarta ya san ba a ce ya san abin da yake kai tsaye saboda ita uwa ba ta da ya san abin da ita mace ce ba dole ta san shi ba. Ya fi fada da ya fi zafi so amma ta kanshi na fuskanci kuma da saukin. To saboda shi abin da ya dauka kawai abinci ne kowa da inda zai ci shi. So ita kuma na dan shawuya saboda an ce mana masa da mu da yan fim za mu rika kwana daki ɗaya maza da mata. So na dan fuskanci wannan kalubalen amma daga bisani nuna mata wallahi a lokacin da na fara dan da dan jima na ce wallahi so nake in ga yan fim kuma ba ta ba. To manyan mawaka kuma ban san su ba ko ɗaya har
yanzu.
Sai a lokacin.
To ya ce dai har yanzu.
Har yanzu a lokacin da zai gaya
maka. To akwai batu da kai na cewa ana ma yan fim da mawaka wani irin kallo ba hagwan kallo kenan.
Eh gaskiya ne.
Akwai kalubale da dama a tattare da wani irin kallon.
Me
za ka ce mana game da haka?
To abin da ni nake so mutane su fahimta shi ne farko dai mutum ya san cewa kowa da inda Allah ya aje mai abinci. Idan mutum ya fahimci a inda Allah ya aje mai abinci shi ya aje wa kowa abinci shi. To in ka ga wancan baka fahimci ya yake rayuwar shi ba kai mai fatan alkhairi. Dan in ka yi wasa zai zo kanka saboda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka cewar duk wanda ka ga yana aikata wani abu da bai da kyau kai mai tur to ba za ka mutu ba sai ka aikata irin shi. So kalubalantar da muke fuskanta shine ana kallon mu ba mutane kake ba alhalin kuma mu sallar mu ba mu canza ta ba sai azumi ba mu rage daya ba a ciki
tarbiyyan
mu bai canji ba abinda kake ci shi muke ci shi kake sha shi muke sha ba abinda yake da bambanci da nawa da naka
haka ne to waƙoƙi da dama wani irin waƙa kake
to alhamdulillah waƙoƙi kowace ina yi da harshen Hausa amma waƙa biyu ce kai ban iya ba cin mutuncin wani
wani irin waka kai wanda yake fito da kai
da sanka to suna da dandama amma dai
wakan da zaka rera ya zama you have it
da so akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma ce dai sanin gobe da zan ce assalamu salamun jama'a dake kasata ni Jibar Muhammadu ya ta Jibar Jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan wakar
to amma wannan waka da ya zama akwai sunanta a ciki sai sa kai wannan wakar
yawa dalilin da yasa nayi ta a lokacin da nayi kirkirar ta kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara shida ba a duniya
da ta kirkira wannan wakar haka iya suna ta yanzu ka rera ta
a lokacin da na kirkira ba na wallafa ba
ta kirkire ta
to sai naga cewa ya zan gwada wa mutane ni shugaban kasa ne ba zai hankali ba zai dauka ba to sai da na girma lokacin mulkin Umar Musa ne sai na je na yi ta a lokacin mulkin Obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin Umar Musa sai na je na buga ta a studio to sai na ce to in na fada kai tsaye ni ne shugaban kasa ka zaka zaba ka saka sunana ba ba za a ce da wane nake
haka
sannan kuma ni da ma a cikin mulkin nawa zalunci ake karara sai kawai sai na shifo gaskiyar magana kawai mafarki ne
haka ne
to sai na zauna lafiya
to bayan wannan waka da kai wani irin waƙoƙi kuma kake da shi
eh akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
wata ran zan ba ku labari na ni ne na sha da kyar na sha magarwaya ba ni da koda sulemiyar shi ne na ba da shawara me sai ban kudi a kar tauhidin wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma
wato shi yasa aikin san muna cewa to duk tafiya wato sai an gaya maka sannan zaka iya sanin yadda take da dadin ta da kalubalen ta da komai haka kowace yanayi na rayuwa yake
eh haka yake to na sanya na kai gaskiya kai dogon bayani sabili da haka ka cinye mana lokacin labari saboda haka ana bin ka bashi
ai gaskiya
bashi
ai gaskiya eh masu tauraron mu su biyo mu bashi labari a mako mai zuwa dan Allah ya fara
saboda zan baka labari saurayi da budurwa da budurwa ta kalla mishi mali amma ba zan fada ba tunda dai ka riga ka cinye lokaci saboda ka bai mu bashi
din gaskiya ne
to da ga malam bakin da na daga mana hannu sabin da haka za mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin nan
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu.
Ranar Litinin nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47.
Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da mika mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a kafin hannunku.
Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.